Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana cewa tana daukan matakan da suka dace na hana bazuwar masasarar birai da yanzu haka ta bullo a wasu jihohin kasar guda 7. Kodayake dai gwamnati ta bayyana cewa ba a tantance cututtukan da suka bulla a sauran jihohin da aka bayyana na baya-bayan nan ba. A sanarwar da cibiyar da ke kula da yaduwar cututtuka a Najeriya ta fitar ta nan babban daraktan ta Dr. Chikwe Ehekuzu na cewa jihohin da wannan cuta ta bulla sun hada da jihar Bayelsa, jihar Rivers, Ekiti, Akwa Ibom, Lagos, Ogun da kuma jihar Cross River. Kodayake dai tuni gwamnatin jihar Ogun ta musanta cewa wannan cuta na masasarar birai da ake kira monkey pox disease bata bulla a jihar ba. Rahotanni dai na cewa akalla akwai mutane 31 da ake ganin sun kamu da wannan cuta kawo yanzu ko kuma alamun cutar. To ko mene ne alamun wannan cuta da kuma yadda ake kamuwa da ita? Dr. Musliu Kolawale Ol wani likita ne a Najeriya.
Yana cikin cikin buri biri ne yake ya yaka shi. Masu cin naman biri ko masu hujja da biri sun wannan birin yana tare da wannan kwarin cutar gurin haddasa shi, gurin ciccire shi, a gyara shi domin a ci, to za a iya samun matsala da shafin shi ɗan adam. Hanya ɗaya kenan. Na hanya biyu shi ne kuma ɗan adam da ya riga ya ɗauki kwarin cutar yana jikin shi, shi ma zai iya sa ga wani ɗan adam ta hanyar in ya yi bayan gida hannun shi ya taɓa, domin duk abubuwan da yake fita daga cikin ɗan adam zai yana tare da kwarin cutar. Inda ya kamu da shi a ta kaki, ta majina, a ta fitsari, a ta mani, a ta kashi, duka wannan kwarin cutar suna ciki inda mutum ya kamu da shi. So kuma tsakanin kwana 5 zuwa kaman kwana 16 in mutum ya kamu da shi, farkon alamun shi zai fara fitowa, sai bayan kaman sati 2 kafin ya fara nuna alamomin kwarin cutar.
To ko ya jama'a suka ji game da alamun wannan cuta a jihar Lagos, ga dai abinda wani mazaunin birnin Lagos din ke cewa.
Gaskiya mun yi wannan bayani hakan kan, to sai dai ya zama dole mutane su kiyaye, saboda gaskiya shi duk inda aka ce maka abu ya zo na cuta, to ya kamata mutane su kiyaye, su nisance shi da duk wasu hanyoyi da ya kamata a nisance yadda za a kamu da ciwon.
To ko wani mataki ya kamata jama'a su bi domin kiyayewa da kamuwa da wannan cuta? Ga dai Dr. Musli Kolawale.
Cewa muhallinmu da cikinmu yana da mahimmanci, a sai wanke hannuna din nan da ake faɗi yana da mahimmanci da sabulu. Mutum ya shiga bayi ya wanke hannun shi da sabulu yana taimakawa ya cire yawancin kwayoyin cututtuka. So na kai ce da na biyu, ya kamata masu yanke namomin dabba da daddaki a ta irin na namuna a nan su ƙara tsaftacewa, suna sa glove, suna sa boot din za su yi wannan aikin su. In an zo dafawa, a dafa shi ya tafi sosai, ba za a dafa shi ready ba. Musamman yanzu ma da wannan kwarin cutar ya yi yaɗu da yawa, za a ce ma a daina cin naman a biri ko kuma namomin kamar burgu da su kare-kare-kare su kamata a daina ci a wannan halin da muke ciki.
Babangare Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.